أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أن شاءت ردكوا أتكلموني سبع شرنا فتوين رحمة شرنا كم باكو دام دومن أيكو رتنبيونكو كان الأمر اللي تكشى في أدين درايوا زوا جمالا دومن سام مفتا كما أنا إياي كما ندا ساقوان تنبيون نريتا هيا ربوتو ساقوان تكست أكل لمبر واي سفري تكو سفري diyari diyari biyar hudu 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 daya uku da kuma sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu sai kuma rubutaccen sakon WhatsApp akan sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar da kuma sakon email akan fatoyinrahma@yahoo.com sai kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To yau dai muna Lahadi ne 28 ga watan Rabiul Awwal na shekara ta 1439 bayan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda yazo daidai da 17 ga watan Disamba na shekara ta 2017. Kuma kamar kowane mako muna tare da shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemo, babban malami a tsangar na garin Shari'a da Addinin Musulunci ta Jami'ar Bayero dake nan Kano, wanda shine ke samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo mu. Akramakallah. Bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bayan haka in uwa masu sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mun fara magana akan kunci shafa akan hufi. Daga cikin abin da ya shafi wannan batu na shafa akan hufi, akwai batun sharadin shafa akan hufi. Ba koyaushe ne ake shafa akan hufi ba, sai ya cika sharadin shafa akan sa. Sharadin shafa akan sa shine a sanya wannan hufi bayan an yi alwala, wato bayan mutum ya yi alwala ya wanke kafarsa, ya yi alwala har zuwa kafa, ya wanke ya sanya hufin sa, sai kuma daga baya alwalar shi ta warware, to a lokacin ne yake da damar ya yi shafa akan hufin sa. Amma idan ya sanya hufinsa ya tashi daga bacci, zai fita zai kwaskwari ma kawai bai alwala ba, sai sanya hufinsa, sai azhar ta yi tashi zai alwala, to zai shafa akan su ba, tunda bai sa su da tahara ba, ya sa su ba tare da yana da alwala ba. Don haka wannan sharadi ya tabbata a cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama, hadisin Mughira, inda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya alwala, kicewa na kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a wata rana a wata tafiya, sai na zuwa masa ruwa ya yi alwala, ya wanke fuskarsa, ya wanke hannayensa, wato zira'in hannayensa, sannan kuma ya shafi kansa da hufi a kafarsa, sai na tafi zan cire masa hufin kafarsa, sai manzo Allah ya ce da ni, da huma fa inni adkhaltuhuma zahiratayn, gabasu domin na sa su ina wato bayan tahara, wato bayan suna da tsarki na sa wannan hufi, saboda haka ba sai ka cire su ba. To wannan hadisi sai ya nuna karara cewa mutumin da ya sanya hufi sharadi ne, wato in zan yi shafa a kansa sai ya zan ya sa shi bayan ya yi alwala. To duk abinda kuma aka sanya shi sharadi, to in ba a same shi ba abin ba zai inganta ba, in ba a samu wannan sharadi ba abin ba zai inganta ba. Kuma taharar da Annabi yake nufi inni qad adkhaltuhuma zahiratayn, yana nufin tahara shar'iyya wata ita ce alwala. Akwai matsala da malamai suke magana a kanta, shine mutumin da yayi alwala ko yana alwala ya wanke kafarsa ta dama, sai ya tsaya ya sa hufi, sannan sai ya wanke ta hagu, sannan ita ma ya sa mata hufi, to shin zai yi shafa akan wannan hufi? Domin suna ganin hufinsa na farko na kafar dama ya sanya shi kafin ya kare alwala, don haka kaga bai sanya hufinsa na farko yana tahara ba, wato bai kamar bai gama alwalar bai sa shi, don haka ba zai yi shafa a kai ba. Wasu kuma suna ganin cewa zai iya shafa a kansu, saboda ita tahara ai ba ta karkasuwa, ce ga ta nan rabi ce, nan cikakkiya ce, tahara tahara ce, saboda haka koda ya sa ta farko kafin ya wanke kafa ta hagu, ya sanya hufinsa na kafar hagu kafar dama, to zai iya shafa akan wannan hufi da san bai bukata ba, kamar yadda wasu suka ce sai idan ya sake cire wannan na farkon ya sake mayar da shi ba, sannan zai shafa akan sa. to zai iya shafa akan kufinsa ko da ko ba do wato ba a tare ya sanya waɗannan hukun nasa ba bayan ya kammala alwala wannan maganar ita ce wacce ta filin jayi to akwai hukun da yake ya yage akwai hukun tunda wasu malamai da yawa daga cikin malamai sun shaka da hukun da ake shafa a kansa sai ya rufe dukkan wani mahalli dukkan wani guri na farilla wanda wanke shi a alwala farilla ne don haka idan hukun ya yage ana ganin wani guri wanda wanke shi farilla ne a jikin kafa to ba za a shafa a cikin wannan kufi ba domin ba zai yi a hada shafa da wanki ba saboda haka sai aka rinjaye da janibin wankewa saboda sai ya cire wannan kufin ya wanke wasu daga cikin malamai suna ganin cewa ya halatta a shafa akan wannan kufi ko da yage matukar dai ana iya tafiya da shi matukar dai ana iya taka a tafiya da shi za ka iya shafa da kansa kace saboda babu wani nasi da ya nuna cewa idan hufi ya yage kuma sunan shi hufi ba za a shafa a kansa ba babu wani nasi da ya nuna wannan kuma abinda ma yanayi yake nunawa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da yawa daga cikin sahabbai hufinsu a yage yake wannan shi ne abinda yanayin rayuwar su yake nuna mana domin na farko dai rayuwa ce wacce suke yin ta a wani guri wanda yake da duwar watsu harra ce wato harra shi ne gurin da yake da duwar watsu haka ƙanana a ƙasa wanda tafiya a kansu ma yana ɗan wahalarwa to tabbas mutumin da yake sanye da kufi yana tattaka wannan duwatsu kufinsa zai iya tsatsagewa zai iya farfashewa sannan kuma abu na biyu an san sahabbai a wancan lokaci musamman farko-farkon hijirarsu kafin ubangiji subhanahu wataala ya buɗa a samu ganima na da jizya da ake karɓowa daga wasu garuruwa sun yi rayuwa cikin talauci matsananci wanda har ta kai wasu daga cikin sahabbai abin zanin da suke ɗaurawa gyautan da suke ɗaurawa yana fashewa ba su da za su iya canza shi har sai da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka zo sallah maza suka yi ruku'u mata suka yi to kada mata su ɗauko daga ruku'u sai maza su ɗauko su ɗago saboda in sun yi ruku'u ɗin abinda suke sanye da shi ba shi da kyau ya yage alƙawarsu za ta iya bayyana shi yasa sai aka hana mata su ɗago daga ruku'u sai maza su ɗago to kaga idan ya kasance suna cikin talaucin da hatta tufafinsu ba za su iya canzawa ba saboda ya yagewa to ina batun kuma su da canza kufi don ya yage saboda haka maganar cewa in ya yage ba za a shafa a kansa ba da sharaɗi ne to da tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wa sahabbai domin wani abu ne da zai ta faruwa a cikinsu na samun sahabbai masu yagaggen kufi amma ba taɓa samun wannan bayani daga ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake nuna sharɗin ta wannan sharaɗi ne wanda babu abin da yake tabbatar da shi sai ya shafa shi akan kufin ne ake yinsa abin da yake ya tabbata a cikin hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu shine ana shafar wato bayan su ne saman su ba ƙasa ba ana shafar saman su ne ba ƙasa ba kuma sau ɗaya wannan shine abin da yake tabbata hadisin sayyidina Ali yana cewa law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfala al-khuffi awla bil-masyi min a'la laqad ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahir khuffayhi wani hadisi ne sahihi yana cikin sunan Abi Dawud da sunan Daraqutni da sunan Kubra na Baihaqi sayyidina Ali yana cewa da a ce da ra'ayi ake addini to da a shafi ƙarƙashin kofi shi ya fi sama da a shafi ƙasansa ba abin da samansa ya ce to amma na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana shafar saman kofinsa ne to kaga wanda yake nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sama ya rika shafa ba ƙasa ba wannan shine abin da yake mazhaba ta wasu daga cikin malamai kamar Tsauri Sufyan al-Tsauri wala al-Auza'i kamar Imam Ahmad Abu Hanifa da al-Majransa Imam Malik da Imam Shafi su suna ganin ana shafar sama da ƙasa ne ma idan mutum ya takaita akan saman ma ya isa masa suna hujja da hadisin Mughira ibn Shu'ba wanda yake cewa na ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya alwala ya shafi kasan kofinsa da sama kuma wannan hadisi ne mai launi yana cikin sunan Abi Dawud da Tirmidhi da sunan Ibn Majah da sunan Imam Ahmad amma malamai irin su Imam Ahmad su Imam Bukhari Abu Hatim Dharqutni Ibn Hajar sun illanta sanadin wannan hadisi hadisi ne wanda bai tabbata ba saboda haka abin da ya tabbata shine wancan hadisi da Sayyidina Ali wanda yake nuna ana shafar saman ne kawai don haka idan mutum da zai shafi kasan kadai kuma yake shafar saman ma shafarsa bata yi ba to akwai abin da kuma yake warware wannan shafar wato yake fata shafa akan kufi idan mutum yayi shafa akan kufi akwai abin da yake bata damar ci gaba da shafa akan kufi hadisin Safwan ibn Asal ya gabata wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umartar mu idan mun kasance a halin tafiya kan mu cire takalmanmu na kufi tsawon yini uku da dare rikin su sai dai illa min janaba sai dai idan da janaba wato kaga ashe idan mutum yana da damar ya yi shafa akan kufi ya samu damar ya yi shafa akan kufi a matsayinsa na mazaunin gida awa 24 sai awa 10 sai janaba ta same shi ya kwanta bacci tashi da janaba to kaga anan damar ci gaba da shafa kufi ta kare ta zo karshe ta warware saboda sai ya cire su yayi wanka to haka nan duk abinda zai wajabtawa mai sanye da kufi wanka kamar bacci samu al'ada kamar ko jinin biki to duk wannan yana yanke batun ci gaba da shafa a kansa haka nan karewar mudda wato lokacin shafar mazaunin gida da ba matafi ba an bashi awa 24 to awa 24 ta cika cip to shikenan dole ya cire in zai sake alwala ya wanke kafafuwansa sannan ya sa su sannan kuma ya sake lissafi sabo matafi ne shi ma ya awa 72 shi ma dole ya cire idan wannan awanni sun cika ya sake alwala ya sake ya mai da su sannan ya sake sabon lissafi a haka nan mutumin da zai cire huffinsa yana cikin damar ya abin ya cire huffinsa sai kuma yayi kari wato ya samu alwalarsa ta kari kafin ya koma mayarwa to shi ma wannan ko sai ya yi alwala cikakkiya sannan kuma zai mayar sannan yake da damar ya abin nan sannan yake da damar ya shafa ya ci gaba da shafa a kansa to idan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa suka faru to ba ya halatta mutum ya shafa a cikin akan hukuncinsa ya sai ya alwala idan abin wanka ne sai ya yi wanka ya wanke kafafuwansa wanda wannan dole ne bacewar shafa akan wato shafa akan kufi a fahimta baya nufin lalacewar alwala ba ya nufin alwala ta lalace da mutum zai yi alwala ya yi shafa akan kufinsa sai kuma muddar da aka bashi sai ta kare ba tare da ya yi abin da alwalar ta kare ba to wannan muddar da ta kare ba yana nufin shikenan alwalarsa ba ta lalace ba zai ci gaba da ibada da wannan alwalar har sai idan ta karye ya tashi sake wata alwala to shine zai ake ce masa tilas ya cire sannan kuma ya sake wanke kafafuwansa sannan ya mai da su wannan shine abinda ake fada sai shafa akan aljawrabai wato safa ita ma wacce aka yi ta da suf aka yi ta da auduga ko kittani ko wani abu kama da haka malamai suna da maganganu a kanta wasu daga cikin malamai suna cewa bai halatta a yi shafa a kansu ba sai dai idan ya zan akwai fata a ciki sai ya zan akwai fata a cikinta to lokacin ne ake shafa a kanta wasu kuma suna cewa za a iya yin shafa a kansu amma da sharaɗin su zama suna da kauri kuma sun rufe duka mahallin farilla wato na wanke kafa wanda shi ba wasu daga cikin malamai sun faɗa wasu kuma suka ce za a iya yin shafa a kan safa kowace iri ce koda ko ba ta da kauri koda ko ba ta da kauri wanda wannan da yawa daga cikin malamai su ma sun zabi wannan kauli kuma wannan kauli shine yafi karfi domin sharɗan ta cewa sai ta zama da fata a cikin ta sharɗi ne da babu wani abin da yake nuna wajabcin haka domin su a gurin su ba za a shafa akan ta ba sai ta zama kamar kuffi zamanta kamar kofi shine ta zama tana da fata a ciki to wannan sharadin da suka sanya babu wani abu da yake tabbatar da shi na nassi hakanan wadanda suke cewa sai tana da kaurin da za ta iya zama kamar takalmi yumkinu ta tahu wal mashi alaiha sai za a iya tafiya da ita ko da ba a sa takalmi ba shi ma wannan sharadi ne wanda babu wani nassi da yake goya masa baya abinda yazo a nassi shine aljawrabai aljawrabai shine mutlaqul abinnan mutlaqul jawrab ana nufin kowace irin safa sunan ta jawra so aka kayyade ta da ta zama kaza wani abu ne da yana bukatar nassi hadisi ya tabbata na al-mughira hadisi mughira ibn shuba yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tawadda wa masaha ala al-jawrabain wa alayhi annabi ya alwala kuma yayi shafa akan safa yayi shafa akan takalma ana nufin wanda yake sinke wanda zai rufe maka har idan sahu akwai hadisin al-Azraq ibn Qais wanda yake cewa ya ga Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu alwalarsa ta kare sai ya tashi zai sake alwala sai yanke fuskarsa ya wanke hannayensa yana sanye da safa sai ya ci sai daga ya shafa safarsa kuma ta sufce sufce ne gashin dabba sai na ce da shi atamsahu alaihima kana yin shafa akan safafka ne sai ce innahuma khuffani walakin min suf ce su ma khuffi ne kawai dai su wani na suf ne nisu ne da gashin dabba ba da fata ba saboda haka a nan yana nuna cewa khuffi Anas ibn Malik yana nuna cewa khuffi ba wai ya takaita kawai akan abin da aka yi shi da fata ba ko da kuwa da gashin dabba aka yi shi shi ma sunan shi khuffi wannan Anas ibn Malik yana daga cikin ashabul lugha wanda shi ma ya san harshen larabci yana cikin ahalin lugha saboda haka maganarsa tana ce mai karfi da ba za a iya ture ta ba abin da din Anas ruwayar Anas tana cikin littafin alkuna na Dulabi sannan da yawa daga cikin sahabbai an ruwaito cewa sun gamsu sun yadda da shafa akan kofi ko dai sun yi ko kuma sun yi fatawa da ai an samu wajen sahabbai za su kai 11 wadanda sun aka ruwaito wasu sun yi fatawa da yin shafa akan kofi daga cikin su akwai Umar ibn Khattab khalifatur rashid radiyallahu anhu akwai ɗansa Abdullahi dan Umar akwai Ali ibn Abi Talib khalifatur rashid akwai ibn Mas'ud Abdullahi ibn Mas'ud daga cikin su akwai Anas ibn Malik da wasu daga cikin sahabbai zamanin su babu wani wanda ya saba musu akan wannan fatuwar ta su don haka kaga kamar ijma'i ne amma sauran abubuwa da aka faɗa wannan na cewa sai sun yi kauri sai ya zama na yumkinu ta tabo wal mashi alaiha duk wani wani abu ne da bai zo ba daga cikin maganganun magabata saboda haka mutumin da yayi alwala cikakkiya ya sa kofi bayan ya gama alwalarsa to shi ma hukuncin shafa akan kofi ne yana da yini daya da dare daya wato 24 idan mazaunin gida ne yana da kuma yini uku da kwana da dare uku idan matafiyi ne wato awa 72 hakanan shafa akan takalmin da yake da kauri afuwan takalmin da yake ya rufe har duka inda yake wanke shi farilla ne wato ya rufe har idan sahu to ya tashi daga abinan daga farkon ya tsu har idan sahu ya rufe duk inda ya zama farilla ne a wanke shi to ya rufe to shi ma ana yin shafa akan sa da hadisin Mughira ya gabata wanda yake cewa tawadda rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasaha ala aljawrabain wannan alai saka idan mutun yayi shafa akan takalmar sa shi ma wannan bai saba wa abin nan ba yana yiwa ya sa takalman akan safa yana yiwa ya sa takalma akan safa to ya halatta ya shafa akan su hukuncin su ne tare wato da zai yi mutun zai yi safa a kafarsa ya sa safa a kafarsa sai kuma ya sa takalmi wanda yake na sauciki to zai iya shafa akan abin nan zai iya shafa akan wannan takalmi sauciki saboda hukuncin wannan safar da yake sanye da ita to wannan shine kadan daga cikin abin da ya shafi hukunci bisa shafar akan kofi da kuma shafa akan abin da ya shafi safa ko kuma takalma sautiki ganin cewa yanzu lokaci ne na sanyi za a yawaita tambaya akan waɗannan matsaloli ka zai ya kamata mai ishara zuwa gare su Allah ya sa mu dace
to amin ya san malam malala ya saka da alkhairi to sai dai mu tafarko a wannan rana malam ta zo ne cewa menene matsayin karanta fatiha to biyu a raka daya mutum a matsayin fatiha da kuma sura
asali abinda aka sani a sunna shine mai sallah ya karanta fatiha sau daya a cikin kowace raka'a wannan shine abinda sunna ta zo da shi cewa mai sallah ya karanta fatiha sau daya shine kuma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam aka san ya lazumce shi ba a san shi cewa yana maimaita karatun fatiha ba shi yasa wasu lokacin malamai suka ce su maimaita karatun fatiha a sallah tun ya karanta ya kuma maimaita da gangan to haramun ne wasu suka ce sallarsa ta ɓaci suka ce sallarsa ta ɓace saboda ya maimaita wani abu wanda yake rukuni ne kuma da gangan kamar ya maimaita sujjada ne da gangan haka sallarsa ta ɓace wasu suka ce a sallar shi ba ta ɓace ba amma aikata makaruhi wanda suka faɗi kar hajji wasu sallar shi ta ɓace ba akwai waɗanda suke ganin idan da dalili ya sa ya karanta shi saboda ya maimaita saboda kasancewar ya rasa wani abu na mustahabbi a wajen ya rasa wani abu na mustahabbi a wajen karatun fatiha din kamar mutumin da zai karanta fatiha a bayyane sai ya manta ya karanta ta a boye to suka ce idan ya yi dan ya risko wannan mustahabbi ne ba wai haka kawai ya maimaita fatihar ba suna cewa babu komai ko kuma ya karanta sai ya kasance ba tadabburi ya dai karanta amma kuma sai ya fahimci cewa bai ma san ya san da yake karatun ba sai ya dawo ya maimaita don ya samu tadabburin ayoyin da ya karanta suka ce ba komai to amma yawaita wannan zai iya haifarwa da mutum kokwanto wato shi wannan matsala ta abin nan fuska ta biyu a ce ya karanta sai ya cewa ai aya ɗaya biyu bai karanta ta da tadabburi ba sai ya dawo ya sake maimaita fatiha sai ya ji cewa ai bai yi tadabburin aya kaza ba to sai ya zama ya mai da kansa mai kokwanto ya yi ta mai fatiyar ba ƙaƙƙauta ko kullum ya yi ta mai fatiya saboda haka abinda da shi iya fi shi ne zumtar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama idan mutum ya karanta fatiya to kada ya ce zai maimaita karatunta sau'un mun ce sallar ta ɓace ko bata ɓace ba alaƙalla dai ya yi wani abin da yake ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin sallah
sai sakon Nura Rabi Uriman Gata yake cewa shan hadisi ya zo daga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa duk tafafin namiji da ya wuce idan sawu na kafa wannan yana wuta
na'am akwai hadisai ma ba hadisi ɗaya ba Nabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mutum ya bar tufarsa ta wuce abin da akwai hadisin Anas uzratul mu'mini ila nisfi sa' وإن كان ولا بد فإلى الكعبين فما أسفل من الكعبين ففي النار وتفر مؤمني كو إزار سا شيني يزم عرب قولي إذا يوجد إذا يزم دولة يوجد تكاد يوجد إذا ساو يعني أبين دي قالوا أكن إذا ساو توينا وتا وانا شيني أبين دي تبتا دك عند صلى الله عليه وسلم أكو يحديثي حديث عبد الله بن عمر حديث أبو هريرة وندا من الترغيب والترهيب al-munziri ya kawo su a cikin littafin sa da dama waɗanda suke tabbatar da wannan Abdullahi dan Umar yana cewa abinda aka faɗa game da izar shine kuma abinda ake faɗa game da riga wato ko riga ce ko izari ne hakanan sirwal shi ma yana ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa aikin hajji man lam yajid al izara falyalbas al sarawi wanda duk bai samu izari ba wato gyauto da zai daura to ya sa dogon wando saboda da dogon wando da riga da gyauto duk hukuncin su daya ana san kada su wuce idan sawu kada su wuce idan sawu da mutun ya wuce idan sawu to ya aikata abin da ya saba da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam
sai sakon Umar Sani mai naji yake cewa yana son karin bayani kan waɗanda suka zo kafin aiko manzo sallallahu alaihi wasallam wajen yi musu isabi
to waɗanda suka rayu a lokacin fatra wato kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wucewar annabi Isa alaihi salam kuma su riski manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam iri biyu ne akwai waɗanda nassi ya tabbata akan su cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gansu ana masa azaba kamar Amr ibn Luhay shine farkon wanda ya kawo bautar gumaka cikin larabawa da larabawa ba su san bautar gumaka ba cikin tafiye-tafiyensa da yawace-yawacensa da yake yi da ya je ƙasar Sham ya ga ana bautar gumaka sai ya ɗauko ya kawo su maka ya sa a Ka'aba shi kenan ƙabilu daban-daban na larabawa kowace ƙabila sai ta yi wa kanta gunki sai ta zo ta ci saboda shi ya kawo wannan mummunar al'ada to annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar yake cikin sahih bukhari da muslim yake cewa na gan shi yana jin yan hanjinsa a cikin wuta kaga ya mutu kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam amma annabi yake cewa na gan shi ya jiro a kutabahu fi nar yana jin yan hanjinsa a wuta to irin wannan tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da azabarsa tabbas wannan haka yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce kabarta da jana ya musu mutane biyu azaba kuma kaburbura yana iya ji wasu mutane ana musu azaba kaburbura ne wanda kuma an binne su tun zamanin jahiliya kamar yadda ya zo a wasu ruwayoyi saboda haka idan nassi ya zo to babu wanda zai fitar da shi wannan daga cikin nassi ma bai zo ba wanda nassi bai zo a kansu ba to suna ƙarƙashin mabakunan mu'azzabi na hatta na ba'athar rasula ba mu kasance masu azabtarwa ba sai mun aiko da manzo to malamai suna cewa saboda wasu hadisai da suka zo da cewa yawancin hadisan akwai magana akan isnadin su kuma suna da yawa cewa za a jarraba su a lahira a ubangiji subhanahu wataala ya umarce su da cewa su je su shiga wuta wanda ya bi umarnin Allah ya nufi wuta ga dangadan zai shiga saboda bin umarnin ubangiji to wannan ya tabbata kenan a duniya ma da an ba shi umarni zai bi sai ya sa shi aljanna wannan kuma ya noke ce shi tunda wuta ce ba zai shiga ba to shi wannan ya tabbata kenan a duniya ma da ya halarci lokacin da aka aiko sako daga Allah ba zai karba ba to sai a sa shi a wutar to wasu da yawa daga cikin malamai sun tafi akan wannan cewa ahlu fatra yumtahanu za a jarraba su da su da yara ƴaƴan kafirai za ka haife su iyayensu kafirai ne kuma suka mutu suna ƙanana basu girma ba to su ma za su shiga cikin wannan da wanda ake haife aka haife shi kurma ne bebe ne ba ya da wata hanyar da zai ji sako kurma ne bebe ne makaho ne misali ba zai gani ba a masa kwatance ba zai ji ba zai ba dai inda sako Allah zai shige shi to shi ma irin wannan in ya mutu zai shiga cikin wannan jaraba ne in ya ce tafi aljanna in ya faɗi ta futa wannan shine abinda da dama daga cikin malamai suke faɗa
to sai mai sako na gaba yake cewa assalamu alaikum yace yana son ƙarin bayani akan abin da ya kamata mutum ya kiyaye yayin fita tsakar dare don zuwa bayi da na yace shin ko da gaske ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana fita tsakar dare
to bai wuce ya roki Allah ya tsare shi ba daga dukkan wani abin da zai cutar da shi a'udhu bi kalimatillahi tamma min sharri ma khalaq a'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma kowai karanta kula uzai guda biyu kula uzu da rabbin falak da kula uzu da rabbin nas kowai karanta ayatul kursi duk waɗannan ayoyi ne ko surori ne waɗanda suke za wato samarwa da ɗanɗanon tsari daga dukkan wasu abubuwan da za su iya cutar da shi waɗanda baya ganin su duk zai iya faɗar wannan in ya zai shiga ban ɗaki kuma ya yi addu'ar da mai shiga ban ɗaki yake yi اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث يا الله إنا نيمان كثيرين daga aljannu mazansu da matansu to yayi wannan shine abin da dai sunna ta zo da shi amma magana cewa annabi ya hana abu ta bayi da daddare to ya za a yi a cikin ko ko kuma me ba wani guri da annabi ya hana a yi wannan
da su ne ke ce ma mala assalamu alaikum abokin aikinsa ne ya rasu wanda ba musulmi ba sai aka ce duk ma'aikata na wajen aikin a taimaka da kuɗi abin da ya sayo ka doma a baiwa iyalin mamacin shin hakan ga musulmi akwai aibi
to a game da tambayar wacce da ta gabata abin da ya kamata ma mu ƙara maka da shi shine lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam babu bayi a gidaje kamar yadda Aisha take faɗa babu bayin bayan gida a cikin gida sai dai a fita waje za ka je wance an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita waje sai a tafi abin nan mata kuma ba sa fita sai da daddare mata daman da daddaren ma suke fita to kaga yaushe za a ce annabi ya hana fita da daddare
sai yau mai wani tambayar?
Na ji tambayar cewa wani ne abokin aikinsu ya rasu kuma ya bar iyali kuma shi ba musulmi ba ne za a iya taimaka iyalinsa? Na za a iya taimaka musu shi taimako ba a ce sai wanda yake musulmi kawai ake taimako ba kana taimakon duk wani wanda yake dan uwanka ne a mutuntaka dan uwanka ne a musulunci yadda ya buƙaci taimako shi musulmi yana da haƙƙi ne guda biyu haƙƙin shi mutum ne dan uwanka haƙƙin kuma shi musulmi ne saboda shi buƙatar taimaka masa take da ƙarfi fiye da wanda ba bai tarayya addini ba amma dai taimako wannan ana yi wa kowa shi yasa cikin waɗanda aka ce a ba zakka da wanda ba musulmi ba su ne wal mu'allafatu qulubu da wanda ake rarrashin su ko dai ana rarrashin su su shiga musulunci ana tare da su ana so a nuna musu yadda musulunci ke kyautatawa a riƙa ba su in an fidda zakka ko mutum ya fidda zakka a ce a ba shi wanda zai sa ya fahimci cewa musulunci ba addini ba ne yadda ake gaya masa ko kuma a'a ya shiga musuluncin amma yana rawa bai zama a zuciyarsa ba to shi ma irin wannan ya shiga ƙarƙashin wal mu'allafatu qulubu kaga in zai zama da al-mu'allafatu qulubu su wanda ba musulmi ba ko wanda ba musulmi ba suna shiga ciki kuma ana taimaka musu da kuɗin zakka in babu abu lawa su kuɗaɗen da ba wani zakka ba a taimaka musu da shi wanda ba za ka taimaka ba shi ne wanda ka san in ka ba shi kana da tabbacin cewa saɓon Allah zai yi da shi to wannan ko musulmi ne ka san cewa in ka ba shi taimako zai saɓa Allah da abin da ka ba shi taimako da shi ba za ka ba shi ba in ka san cewa in ka ba shi zuwa gidan giya zai yi ko neman mata to za ka taimaka masa ba saboda musulmi ne ko musulmi ba ne amma in ka san abinci zai ci kuɗin yaran makarantar yaran zai biya ko kuwa mai lafiya zai nema da shi ko kuɗin haya zai biya babu komai don ka taimake shi
to sai tambayar ka ta biyu mai kama da wannan yake cewa malam shugaba ne a wajen aiki wanda yake musulmi amma kuma yana auren matar da ba musulma ba sai mahaifin matar ya rasu to ga al'adar matar ta sa mutum shi yake hidimar uban matarsa idan ya rasu wannan musulmin yanzu shine zai dau nauyin duk abin da ake na bikin binne gawa shimala akwai aibu a matsayin musulmi a taimaka wannan mutumin gudunmawa da gudunmawa kamar yadda duk ma'aikata na karkashin sa suka yi sakamakon matsayinsa
a to kaga wannan ta sha bamban da ta baya idan kasancewa abin da za a yi da wannan kudin shine za a yi abin da ya saba wa Allah za a haɗu a soyin giya a haɗu maza da mata ila ko ai wasu rere ko ai wasu karance-karance abubuwan da suke kunshe da shirka da Allah wanda ba za ka ba da kudinka ai wannan ba kuma ka ba da kudinka a kai wannan ka yi tarayya da su cikin abin da ke saban Allah ne ana da cewa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ithmi wal udwan ku taimaki junanku akan abin da yake biyayya ce alheri ne da tsoron Allah kada ku taimaka wa junanku akan abin da yake saban Allah ne ku ketare iyaka kuma ka duk abin da kunshi saban Allah to ba a taimako a kansa saboda indai har ka tabbata da abin da ke faɗa shi za a yi da kuɗin ba za ka bai halatta ka taimaka magana da cewa babba ne ko ƙarami ne duk ba shi ne abin duba ba Allah shi ne akbaru Allahu akbar wa azam wa ajal Allah shi ne sama da kowa haka inda taimako ne kawai na taimake iyalansa ko ƴaƴansa wannan babu komai kamar yadda muka faɗa a tambayar baya amma abin da za a saba wa Allah da shi to wani bai halatta kai tarayya da masu sabon Allah har ka taimaka musu ba.
Da sunan take cewa assalamu alaikum da Allah menene hukuncin sanya gashin ido shin ya halatta idan an sa din kuma za a yi sallah da shi daga Hawwa?
Duk wani abin da za a sa a canza halittar Allah, ya zan gashin a ɗauka gashin idanki ne bai halatta ba, kuma da aka haramta rage shi don a yi kyau, aka hana rage gira don a yi kyau, to haka nan ba za ki ɗauki wani gashi ki ƙara a cikin gashin ki ba, ce kin gidanki kyau, wanda ya taɓa wa abin da shari'a ta ce na cewa kada a yi abin da halittar Allah za su canza. Wannan bin umarnin shaidan ne da yake cewa wala amuran nahu fa yughayyiru na khalqallah, tabbas sai na umarci su su rika canza halittar Allah, sai haka bai dace ba da sunan ado wacce ta yi abin da ya zama saban Allah ne.
To sai wannan shi kuma yake cewa assalamu alaikum malam, yakan ga ana kona gwantayen takardu da tsofaffin kalandu masu ɗauke da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala, shin hakan ya halatta daga Aliyu Magaji?
Ya halatta a kona wani abu na sunan Allah ko ayoyin Allah idan ba da buƙatar su, wato ba da buƙatar aje takardu. Ya halatta a kona lokacin da Sayyidina Uthman ya sa aka kakkarɓe masahif, wato ƙur'ani da suke hannun sahabbai, aka sake rubuta musafi guda ɗaya wanda ya nemi a aika shi garuruwa a ba wa kowa zai karatu ya karatu da wanda musafin, da kaga duk waɗanda ya tattara gaba ɗaya kona su ya yi. Sahabbai kuma suna nan, manyan sahabbai, shi kansa khalifa ne daga cikin khulafa'ur rashidin, sannan kuma manyan sahabbai irin sayyidina Ali da al-ashratul mubashirin nan da yawa daga cikinsu da suna nan, sauran sahabbai suna nan, ko ba a samu wani da inkarin me yasa ya kona ba, saboda haka za a iya konawa babu wani abu.
Sannan shi kuma yake cewa assalamu alaikum, yake yana son ƙarin bayani kan raka'o'i 12 na nafila da ake son mutum ya yi a kowace rana. Yace wasu sun ci ana yin su kamar haka, wato raka'a biyu kafin asubahi da kuma raka'a biyu kafin azhar da kuma raka'a huɗu bayan azhar, sai biyu bayan magariba da kuma biyu bayan sallar isha'i. Sai yake cewa wasu kuma sun ce a huɗu ake yi kafin azhar ɗin da kuma biyu bayan azhar, maimakon biyu kafin azhar da huɗu bayan azhar. Shi ne ke cewa yana neman ƙarin bayani daga Raihan, jihar Katsina.
To duka wanda ya faɗa ɗin sun tabbata a hadisi, dama wajen sallar azhar ne, sauran duk babu wani saɓani a kansu. A raka'a biyu ko dai raka'a biyu, to biyu bayan azhar, bai biyu kafin azhar, biyu bayan azhar, ko mutum ya yi wannan, ko mutum ya yi biyu kafin azhar, huɗu bayan azhar, ko mutum ya yi huɗu kafin azhar da kuma huɗu bayan azhar, duk waɗannan sun tabbata hadisin Ummu Habiba, hadisin Abdullahi ibn Umar, hadisin Aisha, duk suna cikin littafin sunan wanda sun zo da wannan. Saboda haka duk wanda mutum ya yi ratiba ta azhar, ita da dama ta azhar ita ce take da wannan, ko dai biyu-biyu ko biyu-huɗu ko huɗu-biyu ko huɗu-huɗu, duk wanda mutum ya yi
ta sai. Abdulkadir Hamisu Gammaja shi kuma yake cewar tambayar sai ita ce, tun yaushe ake askin suna kuma namiji da macen duk ya halatta a yi musu?
Ana iskin suna kafin ranar sunan, kafin ranar da za a samu sunan sai a masa aski, ko ranar da za a samu sunan ma yau misabehi za a yi masa askin. Mace namiji shi aka san ana yi wa aski, namiji shi aka san ana yi wa aski talliya, amma mace wani ba a san ana yi masa talliya ba, sai dai idan an yi ɗin ba wai laifi aka yi ba, amma dai ba a cikin abin da aka san ana yi wa mace aski gaba ɗaya a cire gashin kanta. Su suna cewa shi kansa gashin da ake haifar yaro da shi galibi ba zuwa mai kyau, kuma ba aski ba zai zube. To idan wannan dalilin ya sa ka aski don mai kyan ya fito, wannan wani abu ne da ba, amma dai baya daga cikin abin da ya lazumci ko kuma ya zama sunna aski gashin kan mace.
Sai wani ke cewa malam, idan mace tana al'ada sai mijinta ya kusance ta, to malam yau hukuncin su gaba daya kuma wanka nawa za ta yi? Daga Aminu Abdullahi shika gidan leda.
Sun aikata haramun matar da take al'ada ko bata yi tsarki ba, haramun ne a kusance ta. Allah ce wala taqrabuhunna hatta yatahurna, kada ku kusance su, kada ku kusance su sai sun yi tsarki, sai sun yi dahara, to jinin su ya dauke sun yi wanka. Fa idza tatahharna fa atuhunna min haythu amarakumullah, saboda haka mutumin da ya zuwa iyalinsa tana jinin al'ada, to wannan ya saba dokar Allah, ya karya nahanin Ubangiji subhanahu wata'ala, ya yi laifi. Ya zo a cikin hadisi Ibn Abbas, wanda kuma wasu daga cikin malamai kamar Imam Ahmad sun dauke shi cewa duk mutumin da ya zo wa matarsa tana al'ada, to ya yi sadaka da dinari ko rubu dinar, nisfu dinar, ya yi sadaka da dinari ɗaya ko rabin dinari. Dinari ɗaya yanzu ya kai wajen dinari ɗaya, rubu dinar kansu zai kai wajen 15,000. Rubu dinar, nisfu dinar kansu zai kai wajen 30, wajen 60 ko kuma 30,000 da wani abu. Wani shi ne kafararsa, kamar yadda ya zo cikin hadisin Abdullahi ɗan Abbas.
Sai tambaya ta gaba.
Sai wanka ko?
Wanka nawa za ta yi?
Wanka ɗaya za ta yi. Wanka ɗaya ta ta yi, ta yi wanka ɗaya da niyyar duka biyun ta yi.
Sai wani shugaba yake ta malam kuɗi yake son a ra'a wajen wani, to don ya ba shi wannan kuɗin ya sa ya ce masa zai ƙara masa wani abu idan ya dawo masa da kuɗinsa. Shi ne yake tambayar shin wannan ma kuɗin ruwa ne?
To kuɗin bai daidai. Ka ce ba ka ba shi za ka ƙara masa. Shi kuma sai ya ɗauka ya ba ka dai, idan haka ka kawo ka ƙara masa, ya karɓi riba. Da yau ka ce ba ka ba shi sai ya ɗauka ya ba ka ba shi, baki aleku. Lokacin da ka tashi biya sai ka yi masa ƙari, shi bai ma san za ka yi masa ƙari ba, wato ba a sharɗanta wannan a farko ba. To wannan ya halatta, amma ana son haka ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana son khairukum ahsanukum qada'an, ko ahsanukum qada'an. Wanda ya fi ku iya biyan bashi shi ne ya fi ku. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan, ya karɓi bashin shanu, ya tashi biyan su, to zai bayar waɗanda suka fi waɗanda ya karɓa ƙiba da ƙoshi. Ya karɓi ɗan ramammu, to ya tashi shi kuma sai ya bada ƙosassu, zai ce a zaɓo masa ramammu ba don ya kyautata masa wajen biyan bashin. Don haka inda a ce baka sharɗanta ba, ba sharaɗi aka yi bashin, to shi kira kana dama ka ƙara masa, in ninka masa ba ka yi ba wani. Amma inda sharaɗi shi ka ce zan ka bani bashi zan ƙara maka shi, wai ɗauko ya baka kan wannan sharaɗin, to wannan abinda ya karɓa da abinda ka bashi riba ce.
To sai wani mai tambaya, wato Awal Hassan Baki, shi kuma yake cewa mutum ne ya karɓi buhun masara da damuna a wajen abokinsa da niyyar zai mayar masa da hakan a lokacin girbi, wato lokacin kaka kenan. To lokacin da ya karɓa buhun ana sayar da shi 7,000, lokacin kuma da zai mayar masa masarar ta kai buhu 1,014. To malam ya za a yi wajen biyan buhu ɗayan zai bashi ko kuwa biyu?
Da a ce da ya tashi mayar masa ta faɗi, da ana sayarwa 10,017, da zai mayar masa kuma sanda ya karɓa
17,000.
Juya maganar zan yi. Idan da zai karɓa sanda ake karɓa 17,000 ko? Da farko ya karɓa tana 7,000 ko?
Sai talanka ta zama 14.
Sai ta zama 14 lokacin da zai mayar masa. To ai ka ga masa riba ya ci, ba ya faɗuwa ba. Da a ce yana 14,000, da ya zo karɓa tada 7,000, da ya zo mayar masa tada 7,000, kaga nan ne za a ce ya faɗi. Ka karɓa abu ana sai da shi 7,000, ka mai da shi ana sai da shi 17,000. Ai kaga ka. Ina jin tambayar cewa yake zai mayar da buhu biyu ne?
Ko buhu ɗaya ba?
Ko buhu ɗaya, kaga ai ya canza tambayar, da kamata ya ce lokacin da zai ya karɓa 17,000 ake sai da ita, da ya tashi mayarwa ta da 7,000. Da ya tashi da ya karɓa 7,000 ake sai da ita, da tashi mayarwa ta kai 17,000. Buhu ɗaya zai mayar ko biyu. Almuhim dai abinda zai mayar shi ne buhu ɗaya kamar yadda ya karɓa. Sawa'un kudinta ya tashi ko kudinta ya faɗi, duk ɗaya ne. Kamar ka karɓi naira ne lokacin tana da daraja, in aka kwatanta ta da dala, sannan da ka tashi biya naira ta ƙara karewa, ba za a ce ai za a hararo dala ba a ƙara ninka ta, sai ta yi daidai da dala. Yadda ka karɓa haka za ka mayar.
Sai tambaya ta gaba take cewa shin ya halatta mutum ya yi wa wanda ya cuce shi ko ya zalunce shi muguwar addu'a?
Allah subhanahu wata'ala yana cewa la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim. Allah baya son bayyana mummunar magana sai wanda aka zalunta. Wato wanda aka zalunta Allah baya son kai taya mutane mummunar addu'a amma an zalunce ka. In an zalunce ka kai addu'a Allah ya bi maka haƙƙinka. Yadda wanda ya zalunce ka shi ma Allah ya nuna ya sa kai akan zaluncin da ya maka. Wanda duk aka zalunta yana da haƙƙin yi wannan addu'a. In zai yafe ya yi haƙuri to yafe. Wala in sabartu lahu khairul lis-sabirin. Ce in kuka yi haƙuri to yafe Alƙur'an alkhairi ga waɗanda suka yi haƙuri. Amma dan ka faɗi an zalunce ka kuma kana roƙon Allah ya rama maka abin da kai maka. Wannan babu komai a ciki.
To sai mai sako na gaba yake cewa dan Allah yana son ƙarin bayani akan maganar da aka yi na kiraran da ake ba wa masu fama da shaidanin su yi a jikinsu.
Babu wani turare da aka ce ana ba wa wanda shaidani ya abin nan wannan aiki ne na bokanci bai halatta ba. Abin da aka sani shi ne addu'a shi ne ruƙuya a karanta alƙur'ani ko a karanta addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar wannan shi ne abin da ya sai zuwa sunna. Amma a ce akwai wani turare aljanu ba sa son shi in aka ba shi zai gudu ko wani abu irin wannan wannan bai halatta ba. Neman waraka ne da hanyar da shari'a ba ta sanya ta hanya ce ta waraka ba. Wanda neman waraka da abin da shari'a ta yadda cewa a nemi waraka da shi cewa amma shaidanu za a sa musu wani mahur wani turare wannan baya daga cikin abin da ya zo a cikin sunna cewa ana magance sharar aljanu da shi. So da ka aiki ne na bokanci bokaye yawanci su suke yin wannan bai halatta ba.
Ke sani ki tamalan wata mata ce ta zo tafiya da goro kasar Saudiya to jirgin da za ta hawo ba ya daukar goron da aka sai aka ce ta cire shi ta ajiye to da kanta ta cire ta ajiye goron sai aka dauka aka je aka siyar kuma. To shi ne ke tambayar shan wanda suka siya din za a cire mata kudin ta ne ko kuma har ribar ta zama tata ne kuma kudin sadaka za a yi mata da shi ko kuwa ya za a yi da shi tunda ba ƙara garinta za a yi ba shi ne ke neman mafita.
Idan abu ne wanda yake doka ce an hana daukan shi aje a kai shi can saboda wani dalili da su yasa suka hana sai wata karya dokar ta zo za ta fita da shi sai hukuma ta kwaci to ana iya mata hukuma da hana ta kudin wannan abu ba za a bayar mata da shi ba domin a nan an same ta da laifi ne za ka za a iya mata hukuma ana yin hukuma da dukiya ya halatta a yi hukuma ta hanyar karɓar dukiyar wani mutum ya zama na horo gare shi ne abin da ake cewa tara ya halatta a yi wannan saboda haka idan hukuma ce ta kwaci to ba laifi dan an hana ta wannan abin nan. Sannan kuma yana maganar cewa ba a ma san ta inda za a same ta ba to koda ma natan ne haƙƙinta ne a mayar mata da kayanta tunda ba a san inda za a same ta ba kaga shikenan wanda yake hannunsa ko kuma waɗanda suke hannunsa don sun yi amfani da shi babu komai in kuma sun ba ma wasu wanda suka ga sun fi su bukata duk babu komai a cikin yin haka.
Shi ko ne ke cewa malam shi likita ne to idan ya yi alwala da nufin yin sallah yakan yi wa mata allura ba tare da ya sake wata alwalar ba ya je ya yi sallah shi ne ke tambayar me ne hukuncin wannan sallar tasa.
Yana nufin ya taɓa cikin wata da alwala. To na farko idan akwai mace wacce ya kamata sa ta yi allura ya kamata ita macen ta yi allura yawanci ana samun nurses mata a asibiti kamata ya yi ya sa su su yi ma mata yan uwansu allura sai in ya kasance babu wadda take gurin kuna buƙatar shi allurar kuma ko kuma allurar da nasu ba ta iya yin ta ba sai likita to kaga wannan allura ce da za ta sa ya yi mata allura. To ya yi mata allura babu komai dan bai sake alwala ba matukar dai ba da sha'awa zai taɓa jikinta ba dama taɓa jikin mace ba da sha'awa baya abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah da Aisha tana kwance a gabansa ta miƙe kafarta idan ya zo sujjada sai ya taɓa ƙafafuwanta sai ta janye sai ya sujjada in ya tashi sai ta dada ƙafafuwanta da sai ya dawo zai sujjada sai ya taɓa ƙafafuwanta sai ta janye kaga babu komai da a ce kawai taba mace kawai haka nan koda da sha'awa ko ba sha'awa ya waro lalola to annabi sallallahu alaihi wasallam zai taba jikin nana Aisha radiyallahu ta'ala anha tana kunce ba saboda wannan babu abin nan cewa duk wani taba mace zai waro lalola wannan baya da karfi baya da hujja sai yana za ka ga waɗanda suke sharɗanta dawafi suke sharɗanta tsarki a dawafi cewa sai mutum yana da alwala zai dawafi sai kuma a zo a wajen dawafin nan wata za ta zo ta jingina da kai wata za ta zo ta goge ka to sai su shiga matsala to ya za su yi zuga shi jikin mace ya taba shi kuma yana dawafi kuma alwala shi ta kare kenan a bisa wannan hukuncin shi ne za ga waɗanda suka tsananta Shafi'iyya su suka fi kuma tsananta wannan sai za ka ga mazansu da matansu da sun saka safa a cikinsu wai kar su goge abin nan wannan babu wani karfan dalili da yake nuna haka
ta sai Muktar al-Bishrawa karaye yake cewa menene hukuncin wanda yayi sallar asuba sai daga baya kuma ya lura akwai janaba a jikinsa shin idan yayi wanka sai ya sake wannan sallar
in yayi wanka zai sake sallar sa wanda yayi sallah da janaba bai sallah ba haka duk sanda ya tuna cewa da janaba yayi sallah to zai yi wanka ya sake sallah
kamar Allah ya kare alkari mataro duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan mako sai kuma za ku yi aiko da naku sakonnin tambayoyin ta hanyoyin da aka saba na 0800 555 4443 da kuma 0701 778 6442 sai kuma sakon WhatsApp akan 0700 6040 1455 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. A madadin shirin malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jallemu, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin Musulunci ta Jami'ar Barau da ke nan Kano, wanda ake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku. Sefullah Usman shine wanda ya tattara mana sautin akan na'ura. Annas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.